أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهكذا السلام عليكم ورحمة الله. بركم دوانا مريتينا أصبر شابيو قوتنا رمضان شكرا تدبو إيد الأريه الأولى 42 إجرى من زعل صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة إذوا برنا مدينة وندي دي دي دا أشرن دا هدو قوتهم هدو شكرا تدبو بيو دا أشرن دا ميلادية وأن مسلا تيمي البركة مسلا تن القلفاء الراشدون وندي كي أمور أجيجي أتكين جهر ليكس inda muke gabatar da karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda a yau insha Allah zamu tashi darasi na 11. Kafin mu fara karatu ana fadakarwa ga iyaye mata waɗanda suke sauraron karatu a sama da cewa da Allah su kula da yaran su. Yara suna yawan kai kawo da zurga zurga da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace. In ba manta ba jiya mun tike da ƙarshen aya ta 128 cikin wannan sura mai albarka, suratu Tauba. Da haka yau zamu tashi farkon aya ta 129. Fadin Allah madaukakin sarki, laqad ja'akum rasul,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma antum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim.
Ubangiji yace laqad haqiqa ja'akum rasul, manzo ya zo muku, min anfusikum daga kawu kanku, mana dan cikinku. An gane ko? A wata qira'a ta Abdullah ibn Qusay ibn al-Makki wanda riwaya ce daga nana Fatima Allah ya kara mata yadda tace laqad ja'akum rasulun min anfusikum da fatahar fa'un a madadin da kisrarta a madadin min am da fatahar sinun a madadin da kisra. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum a madadin min anfusikum. Idan aka ce anfusikum ana nufin kawu kanku, manzo ya zo muku dan cikinku. Amma idan aka karanta min anfusikum, manzo ya zo muku mafi tsadakku, daga annafasa. Nafasa shine tsada, akan ce shay'un nafis, abu mai tsada. Daga nan aka samo suna nafisa, mai tsada. Ina fata an gane. To cewa manzo ya zo muku daga kawukanku, da suwa ake? Waɗansu malamai suka ce da Larabawa ake, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balaraban dangi ne gaba da baya, ɗa daga cikin ƴaƴayen annabi Isma'il, amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi. Kamar yadda Allah ya faɗa a farkon suratul Jumu'a, yusabbihu lillahi,
yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitab والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Allah yake yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard da halittar dake sama da halittar dake kasa tane wa Allah tasbihi wa huwa al-aziz al-hakim domin shi Allah shine al-aziz mabwayi al-hakim kuma mai hikima sai yake malik al-qudus al-aziz al-hakim kai mamallaki tsarkakakke mabwayi kuma mai hikima sai yake huwa alladhi shi Allah shine wanda ba'atha ya aiko fil ummiyina a cikin ummiyin ummiyin anan larabawa ake nufi ana kiran larabawa da ummiyin saboda suna danganta ƴaƴan su zuwa ga iyayen su mata an gane ko haka waɗansu malamai suka ce li annahum yantasibuna ila al ummahat balarabi ne zaka ji an kira shi a madadin a hada da sunan baban sa sai a hada da sunan babarsa a ce abdullahi ibn ummi maktum kaga ummi maktum babarsa ce a madadin a kira shi da sunan babansa shuraihabil ibn hasana hasana babarsa ce a madadin a kira shi da sunan babansa to larabawa irin wannan akwai da yawa a cikin su shi yasa ake ce da su ummiyin a wani fassara na malamai amma waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da ummiyin waɗanda ba sa karatu kuma ba sa rubutu ba dan ba su iya ba sai dan su a wajen su karatun da rubutun ba burgewa bane su larabawa abinda suka fi ɗauka burgewa ka haddace abu da ka to shi yasa ake kiran su da suna ummiyin ba sa karatu ba sa rubutu shi yasa manzon Allah Allah ya kira shi da suna nabiyul ummi annabi ba ummi saboda mai baya karatu baya rubutu wama kunta tatlu min qablihi
min kitabin wala takhufuhu bi yaminik idhal artaba al mubtilun
Allah yake wama kunta baka kasance ba tatlu kana karantawa min qablihi kafin alqur'ani min kitabin na wani rubutu ko wani littafi ko wani abin da aka rubuta wala takhutuhu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama idhal artaba al mubtilun inda kana haka to da masu son su soki qur'ani sun samu damar sanya wa mutane kokwanto sai su ce yo ai daman ya iya karatu ya iya rubutu da haka dan yazo da qur'ani ai ba wani sabon abu bane ba ga wanda ya iya karatu ya iya rubutu dan yazo da wani abu na fasaha rubutacce ai ba zai zama bakon abu ba amma kasantuwar annabi duk an masa shaida da baya karatu baya rubutu amma yazo da littafin da ya gagari masu karatu masu rubutu ta fuskar fasaha ta fuskar mu'jiza ta fuskar hikimar zance da haka wannan fassara ta biyu kenan ummiyin ana nufin larabawa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle annabi ya zo dan cikin ku to idan mun fassara da wannan fassara ta biyu da larabawa ake magana malamai suka ce doriya akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa cikin hadisi inni min nikahin wa lastu min safaq ya faɗa cikin hadisi yace inna Allah safa min waladi isma'ila kinana Allah ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il shi kinana ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Isma'il sannan wasafa min kinana ta bani Hashim Quraishan kai kuma ya zaɓa cikin ƴaƴan kinana sai ya zaɓi banu Hashim Quraish Quraishawa shi ma Quraishu suna ne asali na mutum guda ɗaya shi Quraishu jikan annabi Isma'il ne ta hanyar ɗansa kinana to sannan wasafa min Quraishin bani Hashim kuma ya zaɓi banu Hashim wanda su ne gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma daga cikin kabilun Quraishawa to kaga kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da haka wasafani min bani Hashim ni kuma an zabo ni daga banu Hashim to da haka malamai suka ce manzon Allah yana magana ne akan asalin sa na shi balarabe ne gaba da baya dan haka larabawa Allah yayi musu ni'ima ta yadda yasa fiyayyen annabawa cikamakin manzani daga cikin su yake da wannan malamai suka ce kabilar Quraishawa sun fi kowace kabila a cikin larabawa a cikin Quraishawa ma banu Hashim sun fi kowa a cikin banu Hashim kuma manzo Allah ya fi kowa amma a dukkan sauran kabilun duniya kuma larabawa sun fi kowa kaga kenan manzo Allah zababban ne idan haka Allah yana gaya wa larabawa irin wannan ni'imar da nayi muku na zaɓe ku daga kaza daga kaza daga kaza har na zo na zaɓo fiyayyen annabawa daga cikin ku waɗansu malaman suka ce amin anfusi kum kum ɗinnan damiri ne zuwa ga dukkanin muminai baki ɗaya mana Ubangiji yana yi mana gori irin na ni'ima ya mutunta mu ya girmama mu ta yadda ya sa annabin ƙarshen zamani ya fito daga cikinmu mu waɗanda muka yi imani da Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina
laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin
Allah ce laqad manna Allahu alal mu'minin lallai Allah yayi ni'ima ga mu'minai idh ba'atha fihim rasulan a lokacin da ya aiko musu manzo dan cikin su min anfusihim daga kawukansu yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana koya musu kyawawan ɗabi'u da kuma munana kyawawa don su yi aiki da su munana don su rabu da su shine tazkiya wa yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da su ma'anonin littafi bayan ya koya musu tilawarsa kaga kenan manzo Allah ya koyar da bakin qur'ani kuma ya koyar da fassarar qur'ani yatlu alaihim ayatihi koyar da tilawa wa yu'allimuhum alkitab koyar da ma'ana wa in kanu min qablu alhalin san kasance kafin zuwan annabin lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyaniya to kaga anan kuma sai Allah yake laqad manna Allahu alal mu'minin kuma yake idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kaga kenan dukkanin mu'mini wannan gorin ya shafe shi wannan ni'imar ta shafe shi a matsayinka na mu'mini ko da bai rabe ne kai ko bahaushe ko kanuri ko inyamuri Allah ya maka ni'ima na daga cikin ni'imar yasa annabin ƙarshen zamani ya fito a bangaranka in dai kai musulmi ne amma in ba musulmi bane ba kai to wannan kuma wani abu ne na daban amma duk musulmi Allah ya masa ni'ima ta yadda yasa annabin ƙarshen zamani ya zama annabin musulmai musulmi akan turba ta musulunci an gane ko wadansu malaman suka ce a'a ni'imar ta fi haka ma'anar ta fi haka fadi Allah yana magana da dukkan ƴan adam ne lallai nayi muku ni'ima babba ta yadda na sanya annabin ƙarshen zamani ya zama mutum inda na ga dama sai in sa ya zama mala'ika ko wata halitta ta daban domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa Allah yake da shi qul innama ana basharun
mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid
qul kace da su innama ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku dan cikin ku mai halitta irin taku mai kamanni na mutuntaka kamar naku duk da falala da annabawa suke da ita akan kowa amma dai annabi mutum ne duk wanda yake annabi ba mutum bane in yana tunanin girmama annabi to bai girmama shi ba wulakanta shi domin cikin halittar Allah babu halittar da ta kai ta mutane daraja idan ka ce annabi mala'ika ne duk da haka ka rage masa matsayi domin mala'iku ma ba su kai annabawa daraja ba annabawa mutane shi yasa zaka ga ba za a ce maka an aiki annabi zuwa wajen jibrilu ba sai dai a ce jibrilu an aiko shi zuwa wajen ma annabi kaga jibrilu abin nan ne masinja ne na manzo Allah yanzu ka taba ganin da oga da masinja a ce matsayin su daya idan oga ya koma masinja gaba yake ko baya amma wani saboda rashin tunani sai ya ce ai annabi mala'ika ne a'a ka rage masa daraja ai mala'iku ba su kai darajar annabawa ba to amma idan aka ce annabi mutum ne kuma abinda ake nufi wanda ɗabi'u irin na mutane suke a tattare da shi annabawa duk da darajarsu da matsayinsu Allah bai musu ƙwayar ido uku ba a ce tunda shi annabi ne idansa bari a ƙara mai ɗaya don ya fi na mutane gani Allah bai masa haka ba duk annabawa ƙwayar ido biyu ke gare su kunnuwa biyu ke gare su ƙofar hanci biyu an gane ko dukkanin kamanni na 'yan adam haka suna cin abinci suna auratayya suna bacci duk da bambance-bambancen da ke tsakaninmu da su a cikin wannan dandan mun ce annabi yana bacci ba yana nufin baccinsa irin na kowa ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci amma zuciyarsa ba ta bacci idansa ne ke bacci al'ainu na'imatun wal qalbu yakzan shi yasa su annabawa duk abin da suka gani a cikin bacci gaskiya ne in Allah yana so ya magana da su ko suna bacci zai magana da su dan ita zuciyar a fadake take a farke take amma kai ko lokacin da kake bacci total shutdown kake zuciyarka bacci take idan ka bacci yake komai naka bacci yake shi yasa kai in kai bacci ka tashi sai ka saki alwala amma su annabawa za su yi bacci su tashi kuma su yi sallah saboda su baccin su baya karya musu alwala da haka mu gane cewa annabawa mutane ne kuma Allah yayi haka ne dan ya girma mutuntaka dan ya nuna darajar dan adam ya sanya annabawa su zama cikin ƴan adam ina fata an gane shi yasa Allah yake walaqad karramna
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
الله يقول ولقد حقيقة كرمنا بني آدم من جرم ما يأين آدم وانده سوكم سوى النبا ودكم سوى يأين النبي آدم انقاني اخو wa hamalnahum Allah yace mun daukake su fil barri akan tudu wal bahri da a cikin teku akan tudu ubangiji yayi mana kayan sufuri muna da jirgin ruwa muna da mota muna da keke muna da mashin muna da jaki da doki da alfadari muna da jirgin kasa da dukkan dangin kayan sufuri da suke tafiya da mu akan tudu an gane ko to haka nan fil bahr a teku Allah ya dauke mu akan kayan sufuri irin na ruwa mu tashi a sama mu shiga jirgin ruwa sannan kuma mu yi tafiya a kar kuma mu yi tafiya akan kafafuwan mu bayan ga dangin ababen hawa iri daban-daban da Allah ya ba mu malamai suka ce abin da yasa Allah ya faɗi wannan saboda waɗanda ba mu ba ba su da wannan yanzu ka taba ganin tashar motar aljanu in ma akwai kai zaka je ka shiga motar ka taba ganin jirgin mala'iku misali a ce ga wani jirgi sunansa Jibril Airlines Mika'il babu shi
ba da lada
su Allah bai musu wannan karamcin ba duk da su ma suna da samfurin tafiye-tafiyansu mu ma muna da irin yadda muke tafiya mu amma duk da haka Allah ya kara mana kayan sufuri to da wannan zaka gani rashin wayan waɗansu da wani zai makale murya ya bugo ma waya ya ce shi aljani ne sai ka ce to daga wani gidan waya ai na kai rijista nil number ka waye ma to ba komai bane kawai mutane ne in ba su da wayo kuma akwai karancin imani to shikenan sai ka samu su shedanu sai su ta wasa da hankalin su ila an yi kai sadaka kaki to sai wani ya zo ya kwashi kudin a banza in an ce ka bada sadaka sai ka ga nan wayo za a yi ma to shikenan in baka bayar inda zaka samu lada ba bari wani wawan da yafi ka wauta ya maida kai sauna kira mana shashasha in ka ga wawa ku taho tare kawai shikenan sai makali murya ce shi mala'ika ne yau shekararsa dubu kaza daman yana sane da kai zaka samu wani alheri ba zaka samu alheri ba daman zaka samu ma da haka ya ƴan uwa mu waye Allah ya girmama ƴan adam ya ba su abubuwa na more rayuwa da yawa wanda bai ba kowa ba a duniya duk waɗannan abubuwan da na faɗa mana na kayan sufuri ba wanda yake da su sai me sai dan adam in ku kaga aljani a mota to sato waye amma ba ta saba ce dan suna sata in kaga aljani yana kashe kuɗi ko wani yayi wurdi aljani yana kawo masa kuɗi to ka tabbatar da kuɗin sata yake ci dan su aljanu ba su da ma'aikatan kera kuɗi darajar su a wajen Allah ba ta kai haka ba sai dai su ci albarkacin mu sai dai su shiga inuwar mu yanzu aljani sai dai ya zo kai in ba kai bismillah ba abinci ya cinye ma abinci amma shi ba zai dora tukunyarsa ya ci ba ba zai ina gonan aljanu babu to wannan duk yana daga cikin karamcin da Allah ya mana mu ɗan adam uwa uba akan haka shine ya turo manzo Allah cikin mu da haka Allah yake kace inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku ta fuskar mutuntaka kuma kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke jin wai in an ce annabi mutum ne kamar an kaskantar da darajarsa wanda kuma ba haka bane ba sai dai cewa annabi mutum ne a Qur'ani ya zo da ɗayan ma'anoni guda biyu akwai mutumin da zai ce annabi mutum ne yana nufin kamar kowa ba bambanci to wannan ƙarya ne wannan da'awa ce ta kafirai suka fara mutanen annabi Nuhu su suka gaya masa wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma
naraka illa basharan mithlana وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
الله يتي فقال الملأ الذين كفروا من قومه من ينكافر زامن النبي نوه سكتي دشي ما نراك إلا بشرا مثلنا مو فمنا قنن كينوه متن يكوامو وما نراك تبعك كما منا قنن مبيانك إلا الذين هم أراضلنا بافوهم كوابني فاتيكا سكنتتن شكمو ينقويني جداداواني واند بسيد جريباني واند سكي قاسنن قاسننني دسو سكي تاردكي ودمي مو كما من يازام زوم بيكا إن كان أسمي إيماني دكي سيديك فوروات أن ننتلكاوا بل نظنكم كاذبين kai muna ganin ma da kai da su duk ƙarya kuke wa Allah Allah bai aiko ku ba wama naradakum alaina min fadlin ba ma ganin kun fi mu da kowa da komai to anan matsalar take kace annabi mutun ne kamar ka bai fi ka da komai ba to kai ma ka san kai wa kanka ƙarya duk mutumin da ake masa wahayi ba za ka hada shi da wanda bai masa wahayi bai yanzu a takaicen takaicewa ma da wanda ke da wayar salula da wanda bai da ita daya fike shi yanzu in yana neman wani sai ya tafi da kafarsa kai ku duk wanda kake nema in ka buga wayarsa sai ka same shi cikin sauki kana ɗakin ka to ballantana wanda ake kawo masa sako na sama wanda network din duniya baya kaiwa to kaga wannan kace kuma tare da kai kuma shi ba tare da ya wani rike wayar hannu ba ko yayi wani abin nan ba yayi recharging ko yayi registration na sim card ba kawai haka da kumfa ya kuni ake kawo masa sakon sama kuma yake isarwa to kaga wannan akwai bambanci tsakaninmu da annabawa ta wannan fuskar amma ta fuskar annabawa suna cin abinci ba wani annabin da zai zama baya cin abinci idan sun zama ba sa cin abinci to ai sun zama Allah domin Allah shine wa huwa yut'im wa la yut'am shi sai dai ya ciyar baya ci amma annabawa suna ci annabawa suna aure in sun zama ba sa aure ba sa bukatar mata sun zama Allah wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan
تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
annaba suna haihuwa suna bukatar yaya in ya zama ba sa haihuwa ba sa bukatar yaya nan make nan sun zama Allah anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba
yakunu lahu badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
وبنجي جيشير
ذلكم الله ربكم
نعم
لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه
نعم
وهو على كل شيء وكيل
الله شي بديع السماوات الله شيني مكاجين سمي أنا يكون له ولد تيا ذا أشي ما الله ينادى لا ولم تكن له صاحبة بيد ما تا دو وند كجا ينادى لا ما تا كي غريش بعد ذا إيك سامت أبا تانير ما تا بتوشي الله ما تر بيد إتبل لنتناي إدان وخلق كل شيء duk abin da ka sani a duniya Allah shi ya halice shi babu alaka tsakanin wani halitta da Allah ta da da uba sai dai alaka ta mahalicci da mai halitta wa khalaqa kulli shay wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne da dukkan komai la tudrikuhu al-absar zalikum Allahu rabbukum haka wannan shine bayanin Allah ubangijinku khaliqu kulli shay'in fa'budu mahalicin dukkan komai ku taru ku bauta masa وهو بكل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل kuma shi majibinci ne mai lura da dukkan komai subhanahu wa ta'ala to amma annabawa duk wannan abin da muka faɗa ba haka bane ba annabawa suna da fifiko akan dukkan ƴan adam amma duk da haka ƴan adam ne suna ci suna sha suna auratayya suna gajiya an haife su sun haifa sun rayu sun mutu duk waɗannan sifofin da muka faɗa Allah madaukakin sarki bai da su amma lokacin da ka kore wa annabawa waɗannan sifofin to kana so ne ka hada su da Allah daidai da daidai an gane ko kuma a lokacin da ka tabbatar musu da dan adantaka nan ma kuma ka ce daidai da daidai da kowane dan adam suke to kuma nan so kake ka wulakanta su da ta gaskiya da adalci shine annabawa mutane ne amma kuma mafifita a cikin mutane ba su da kaso na ubangijantaka duk wata sifa ta Allah ba su da ita su bayi ne shi ku Allah ubangiji ne su abin halitta ne shi ku mahalicci ne su suna da farko suna da ƙarshe shi ku bai da farko bai da ƙarshe shi bauta masa ake yi su ku sai dai su yi bauta ba a bauta musu da ka mu fahimci wannan da kyau domin wannan gabar tana daga cikin gabobin da akwai rigingimu da yawa a cikin ta tsakanin mutane yanzu akwai da yawa daga cikin waɗanda suke bin ɗariƙun sufaye da suke korewa annabawa mutuntaka sai annabawa ba mutane bane kamar yadda wani mai waƙar sai yace hula adamiyyun khulquhu malakiyatu wai kamannin ne na annabawa amma ɗabi'un na mala'iku ne to ɗabi'un mala'iku fa ba sa ci annabi baya ci ɗabi'un mala'iku ba sa aure annabi baya aure ɗabi'un mala'iku ba sa gajiya annabawa ba sa gajiya ɗabi'un mala'iku ba sa bacci annabawa ba sa bacci na bacci kafirai ma sun yi irin wannan kasassabar suka ce wa qalu ma li hadhar rasul
wa qalu ma li hadhar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi bil aswaq لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
وقالوا سكتي ما لهذا الرسول ميسا مونا منظم يأكل الطعام يكيشن أبنتي سواء إيدر سبيه كمات منظوه يتعبن تبع ويمشي في الأسواق ميسا مونا النبا يكي تفيا يجيني مكتي أكاسوا لولا أنزل إليه ملك إنما أنسو كرمسة ملائكة فيكون معه نذيرا يظمو ميتاكي مصبايا ma'ana su a aqidarsu a tunaninsu annabi bai kamata ya zama yana cin abinci ba annabi bai kamata ya zama yana hada-hadar neman kuɗi ba to amma wannan kuma ba sharadi bane a wajen Allah ba gaskiya bane in ka cire wa annaba wannan to kamar ka cire musu mutuntaka ne kana neman ka ba su wata sifar da ba ta mutane ba
wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا
الله يقول وَمَا أَرْسَلْنَا بَمُتَبَأَيْكُ وَمِنْ قَبْلِكَ كَافُنْكَ قَبْلَكَ كَافُنْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ نَدَقَ مَنْ ظَنِّي إِلَّا فَاتِي إِنَّهُمْ دِفْكَنْسُ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ صِنَاكِنْ عَبُنْشِ annabi adam yana cin abinci yo laifin ma dai aka fito da shi daga aljanna na me na cin abinci ne ai annabi ibrahim yana cin abinci nuhu yana cin abinci musa yana cin abinci kowa yana cin abinci cikin annabawa to dan me kai za su kafa masa kasharadi su ce kai ba me yasa kake cin abinci ai kana ci ne kamar yadda sauran ma suke ci in sun yarda annabi musa annabi ne me yasa suka yarda annabi ne kuma sun san yana cin abinci kai ne yasa suka ce ba za su yarda da kai a matsayin annabi ba sai ka zama baka cin abinci kaga wannan ya zama son zuciya ubangiji madaukakin sarki ce duk annabawa suna cin abinci wayam shuna fil aswaq kuma suna kai kawo a kasuwanni wajen siye da siyarwa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna sai dai mun sanya shashin ku su zama fitina ga shashi shashin ku ya zama jarrabawa ga kai shashi atasbirun dan muga za ku yi hakuri da juna wa kana rabbuka basira ubangijinka kuma yana ganin abin da ke gudana sadaka dai wannan aya wajen kalmar anfusikum muna da tafsiri guda hudu a wajen ko anfusikum ana nufin larabawa ko anfusikum ana nufin mu'minai ko anfusikum ana nufin dukkanin mutane baki daya tafsiri uku kai to sannan kuma ko a wata qira'ar anfusikum mafi tsada cikin ku shine tafsiri na hudu to dukkanin waɗannan tafsiran guda hudu in ka hada su a ƙarshen ƙarƙashin ayar za ta dauka domin manzo Allah balarabi ne manzo Allah shugaban mu'minai ne wa ana awwalul mu'minin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne fiyayyen mutane shi yasa busiri yayi daidai cikin alburdarsa da yake fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ululuwar abinda zaka faɗa game da manzan Allah tabbatar masa da cewa mutum ne shi amma fa fiyayyen dukkan mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da baya-baya da Allah ya masa wanda bai ba wani dan adam ba ina fata an gane manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya shi ya zama cikamakin annabawa limamin manzanni ya sanya shi ya zama shugaban ƴan adamu gaba daya hatta shi annabi adamu ma a ƙarƙashin jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shine farkon wanda kasa za ta tsage ya fito ranar tashin alkiyama in an yi busar kaho shine farkon wanda Allah zai ba wa tufafi ya sa bayan an tashi tsirara ranar tashin alkiyama shine farkon wanda za a fara sauraron ishu na al'ummarsa ai musu shari'a su wuce su shiga aljanna wanda kuma za su tafi wutar tafuta yace duk da mu ne na karshen zuwa amma a ranar lahira da mu Allah zai fara hisabi nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا مو ني na karshe amma da mu za a fara ranar tashin alkiyama duk da an ba su littafin kafin mu kuma ba wani wanda zai fara shiga aljannar Allah bayan an gama hisabi sai manzon Allah idan yaje ya kwankwasa kofar aljanna da mun masu tsaron aljanna ba a waje suke tsayawa ba a ciki suke tsayawa domin yafi security mai gadi ya zama daga cikin gate ba daga wajen gate ba in daga wajen gate kake in aka bige ka sai a kwace mukulli a bude a shiga amma kai ma kana daga ciki in aka kwankwasa ka ji waye in na gaske ne ka bude in mugu ne ka dada sa sakata kaga sai ma ciki lafiya baka lafiya amma ka kulle mutane a gida kai kuma kana daga wajen gida an zo an make ka me akai kenan haka manzo Allah yake mai tsaron gidan aljanna malaika maliku a ridwan ridwan khazinul janna yana daga ciki yana tsaye da mu kullum idan nazo na kwankwasa sai ya ce man anta waye mai kwankwasawa sai ya ce ana muhammad ni ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bika umirtu daman an ce in ba kai ka zo ba kar in bude wa kowa to sannan sai a bude ya fara shiga sannan kowa ya biyo baya sallallahu alaihi wasallam shi yake da shafa'atul uzma shine sahibul liwa'il hamdi wal haudil mawrudi sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan an tashi alkiyama Allah zai tara halittar farko da na karshe tun daga Adamu har karshen wanda za a haifa a duniya duk za a taru a fili daya a ranar Allah zai yi fushin da bai taba yi ba kowa zai shiga taitayin sa duk annabawa tsoro suke su tunkari Ubangiji a lokacin mutane za su shiga cikin wahala da kunci domin za a sako da rana daidai da mil daya zuwa kan yan adam a wani fassarar ta malamai suka ce mil din da ake nufi ba milu masafa ba ba mil na tafiya ba a mil da ma'anar tsinken da mata suke sa kwalli da shi shi ma da larabci mil sunansa to rana tsakaninta da kan yan adam bai wuce mil daya ba mutane za su yi gumi ga su tsirara haihuwar uwarsu mazansu da matansu wani guminsa ya shashi iya gwiwarsa wani iya cibiyarsa wani iya kirjinsa wani ma guminsa ya shanye shi duka a wannan lokacin ne ƴan wuta za su rinka cewa gwandama wuta da wannan matsalar da muke ciki duniya bata taba samun haduwar kai ba sai a wannan lokacin a lokacin ne da musulmi da kafirai da wanda suka yadda da wanda ba su yadda ba da ƴan baruwanmu da ƴan raba kafa da ƴan kowa namu duk baki zai hadu a ce to a tafi neman ceto wajen annabawa sai a je wajen annabi Adamu a ce a faro da shi shine uban kowa a je aiwa Adamu kirari kai Allah yayi wa abu guda biyar da bai taba yi wani ba a duniya ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai da kansa ya aje ka a aljannarsa ya sa mala'iku suka yi maka sujada to da haka ka wuce gaba ka nema mana ceto sai ce ba zan iya ba ina jin kunyar waɗannan abubuwa da kuka faɗa Allah ya yi min amma umarni ɗaya ya bani na kasa kiyayewa da haka ba zan iya ba sai dai ku tafi wajen Nuhu shine dan da Allah ya tsawaita rayuwarsa ya ci gajiyar wa'azi yayin shekara 250 yana wa'azi sai a zo wajen annabi Nuhu shi ma ai masa nasa kirarin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza shige mana gaba wajen Allah ka sa baki ko zai saurare mu sai ce wallahi ba zan iya ba ni ne nayi wa duniya mummunar addu'ar da Allah ya halakar da ita duka ina jin kunya in fuskanci Allah nayi addu'a ya halakar da bayinsa sai dai ku tafi wajen Ibrahim shine madadin Allah a zo wajen annabi Ibrahim shi ma ai masa nasa kirarin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza shige mana gaba wajen Allah ya saurare mu sai ce ba zan iya ba ni ne na tsara guma kan mutane na da aka tambaye ni nake a tambayi babban su ni ne aka ce da ni mu fita bautar guma ka nake ba ni da lafiya ni ne ni ne ni ne shi ma ya faɗi nasa matsalolin sai ce ku tafi wajen Musa shine wanda Allah ya rike shi a matsayin abokin magana kullum magana suke sai a zo wajen annabi Musa shi ma ai masa nasa kirarin a ce shige mana gaba wajen Allah sai ce ba zan iya ba ni ne wanda naje garin rabon fada nayi kisan kai ina jin kunyar in gamu da Allah na kashe masa rai sai dai ku tafi wajen Isa shine ruhul lahi a zo wajen annabi Isa ai masa nasa kirarin ai masa nasa kirarin sai ya ce to ai gwandama duk sauran ni ta tafi muni ni da aka ce ni dan Allah ne alhalin Allah bai da da sai ya ce to sai dai ku tafi wajen Muhammadu ana zuwa wajen manzo Allah ku kalli waɗancan annabawan yadda suke gudu amma shi manzo Allah zai ce ana laha wannan alfarma ta ce wannan dama ta ce kujera ta ce ni kadai Allah ya ce zan iya wannan manzo Allah ya ce sai in zo gaban zatin Ubangiji in yi sujada zikirin da zan yi wa Allah a sujadan ma ban san shi ba sai a lokacin zai koya mun ummata kirari ummata kirari Ubangiji ya kyale ni in dade yadda ya ga dama bisa ga kafaita sannan sai ya ce ya Muhammad irfa ra'asaka wasaltu uba washfa'atu shaffa ya Muhammad daga kanka roki duk abin da kake so za a baka nemi ceto an baka sai ya ce ya Allah alfarma ɗaya nake so ka saurari bayinka kowa ya san matsayinsa to shine sai Allah ya ce da mala'iku ku kawo ma'aunin auna ayyuka shine wanada'ul mawazin al-qisa
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لدينا بها وكفى بنا حاسبين
الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة زام أجيم أولين آدل في أرانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا باو تريد زام ذلك كومي وإن كان مثقال حبة من خردل كودا أشي ديدي دقائر جدجي تي وقاني أكوي بمبنشي جدجي دا جدجي إلا واندي يفتو لغا كانوا ياسم واتو قائد أكي تي متى جدجي واني شايفو وبا جدجي با جدجي حوصة با دبو با جدجي وانا أبني دبان أما جدجي شيني قائر حسكان رانا يائن رانا دا أكي تيوا idan ka bude window da rana zaka ga wasu kwayoyi suna shigowa ido baya iya ganin su sai in rana ta haska masa kuma in ka kai hannu ka kama su ba zaka iya kama su ba duk kaifin idan ka dukkan sa bai isa ya ga wannan abin ba saboda kankantarsa to Allah yake aikin mutum in daidai da kwayar gadagi ce wanda muke cewa kwayar komayya a wani lokaci ba za mu zabilince shi ba inna alheri ne za a bashi in ma na sharri ne zai gani ataina bi hadha mu zo da shi wa kafa bina hasibin in ji Allah yake mun isa masu hisabi da wannan lokaci ubangiji zai hisabi kowa zai san matsayinka to kaga wannan alfarma ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na daga cikin inda Allah zai nuna bambancin sa da kowa zai nuna matsayinsa da daukakar sa akan kowa sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake kira da ash-shafa'atul uzma babban ceto ko annaba ba su isa su wannan ba manzo Allah kadai shi yake da ita kujera daya ce tak Allah yake zai ba da ita ga wani daga cikin bayinsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni akai wa alƙawari shine Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi
wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda
Allah ya ce wa minal layli lalle a wani bangare na dare fatahajjad ka rinka tahajjud nafilatan lak dan karin lada a gare ka asa tabbas ya kusa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijin ka zai tashe ka a matsayi abin yabo matsayin da kowa yana fatan ya samu amma ba zai samu ba kai kadai zaka samu shi yasa a cikin hadisin Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul in kuka ji mai kiran sallah yana yi ku fadi irin abin da yake fada amma ba wai da daga murya irin tasa ba a'a yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma da murya kasa kasa kace Allahu akbar Allahu akbar har fa sai in ya zo hayya ala salat sai kace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala la hawla wala quwwata illa billah har ka kai karshe idan ka kai karshe sai in yace la ilaha illa allah sai kace wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken salati ibrahimi sai kuma kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata Sheikh Abdul Aziz bin Baz yace zaka iya karasawa innaka la tukhlifu al-mi'ad Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace ba a karasawa karin bai tabbata ba idan ka karasa ba laifi sabani ne na malamai in ka tsaya anan ma ya isa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya jero wannan muridin tun daga bin mai kiran sallah zuwa yi mun salati zuwa roƙa mun wasila sai manzo Allah yace ita wannan wasilar da kace ati muhammadin lil wasila fa innaha manzilatun fil janna wata kujera ce aljanna tilo kwaya daya la tahillu li ahadin illa li abdin min ibadillah ba wanda zai sabe ta sai bawa daya cikin bayin Allah wa ana arju an akuna huwa manzo Allah yace ina sa ran in zama ni ne to in kuna roƙa min wannan duk wanda yake min wannan ya mutu akan haka halat lahu shafa'ati yawmal qiyama ni kuma ne masa alƙawarin in ya samu matsala zan cece shi zan yi belin sa to kaga wannan halala ce da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa kirari a ce imamul anbiya il imamin annabawa domin dukkan annabawa sun yi sallah a bayan sa lokacin da za a yi isra'i da mi'raji da shi da aka dauke shi daga makka aka tafi da shi masallacin Quds wanda daga can ne aka yi sama da shi ko da yaje masallacin Quds sai tara duk annabawa Allah ya tara su suna jiran sa yana zuwa suka gabatar da shi cewa yi mana sallah ya musu sallah raka'a biyu suka gaggaisa aka yi bankwana yayi sama to sannan kuma ya koma ya rinka ganin su daga inda suka taho domin duk annabawan nan daga cikin su har annabi Ibrahim har annabi Musa wanda annabi Musa a sama ta bakwai annabi ya ganshi Ibrahim a sama ta shida Adamu a sama ta biyu Isa da Musa Musa da Isa da Yahaya annabi ya gansu a sama ta biyu Zakariya a sama ta hudu amma duk sai da aka sawo su suka zo yayin musu sallah kuma sannan suka koma sannan kuma ya koma yana gaisawa da su rangadi irin na shugaba da mabiya ya je wannan sama ai sallama a bude sai ya ga wani mutum sai ya gaishe shi yace marhaban bi akhin karimin nabiyyin karim wasu ce marhaban bi ibnin karimin nabiyyin karim lale maraba da dan uwa mai girma annabi mai girma irin waɗanda su bayi da tsatso da suna haihuwa amma waɗanda yake tsatso da suna haihuwa irin annabi Adamu irin annabi Ibrahim sukan da suka ganshi ta suka yi lale maraba da dan mai girma annabi mai girma duk ya gaisa da su sannan ya kere su yaje inda ba wanda ya taba zuwa daga cikin su ubangiji ya kai shi saman sammai bakwai hatta jibrilu sai da ya dakata ana tafiya aka zo sidratul muntaha jibril ya ce mu anan muke tsayawa wama minna illa lahu
maqamun ma'lum
yace dukkan mu da kake gani mala'iku kowa da iya jet din sa wani mala'ikan daga sama ta daya baya zuwa ta biyu iya jet din sa kenan wani ya je ta biyu ba zai je ta uku ba wani ta uku ba zai je ta hudu ba jibril ne kawai babban su yake wucewa ya je sama ta bakwai to ko shi in ya je sidratul muntaha anan yake tsayawa manzo Allah kwa da aka kai shi sidratul muntaha jibril yace duk abin da yake hawowa daga ƙasa anan yake tsayawa duk kuma abin da yake saukowa daga sama anan yake tsayawa nan ce mararaba to amma kai Allah yace in kawo ka nan kuma in nuna ma hanya ka wuce ka wuce to kaga wanne yake nuna maka manzon Allah ya kere mala'iku domin ya je inda shugaban su ma baya zuwa ballantana kuma bil adama ya kere Adamu ya kere Musa ya kere Isa ya kere Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa limamin manzani duk al'ummar da Allah ya bata annabi ya bata alheri ba karami ba shi yasa Allah yake jan kunnan sahabbai da mu baki daya
wa alamu annakum rasulullah law yuti'ukum fi kadirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
Allah ya ce wa alamu ku sani annabikum rasulullah cewa manzon Allah yana cikin ku ku na daban ne domin ba karabutun mutane annabi yake zama a cikin su ba duk mutumin da yake daukan cewa wai wadanda suke kewaye da annabi za su zama karabuci ga magarin mutane to asali bai ma san kimar annabi ba yanzu kai ka taba ganin babban mutum a cikin karabucin mutane ka taba ganin shugaban kasa a cikin yan tasha ka taba zuwa bakin kasuwar garin ku kowace iriya kasuwa ce a ce ga shugaban kasa arha ai ba zai yi ba to shugaban kasa kenan to ina kuma ga shugaban annabawa shugaban duk duniya farkonta da karshenta da haka na farko zagin sahabban annabi da aibata su asali rashin sanin kimar annabin ce rashin sanin darajar manzon Allah din ke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka dukkan al'ummar da Allah ya bata annabi Allah ya bata alheri ba karami ba shi yasa mu kansa mu kanmu al'ummar sa Allah yake nuna mana ku ne daban ne a cikin al'ummomi domin mun ba ku mafi girman kyautar da muke da ita shine kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuntum khaira ummati
خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
وكذلك جعلناكم أمة
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
to ubangiji madaukakin sarki yace azizun alaihi ma anitum duk abin da yake damun ku to wannan abin yana tayar masa da hankali sallallahu alaihi wasallam mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne wanda ya cika ma'anar shugabanci duk shugaban da ya cika ma'anar shugabanci shine wanda zaka ga in al'ummarsa tana cikin wahala to hankalinsa ba a kwance yake ba amma duk shugaban da zaka ga al'ummarsa tana cikin wahala shi yana bacci al'ummarsa tana cikin wahala shi abin bai dame shi ba to wannan ba shugaban kirki bane ba bai dace ya zama shugaba ba manzo Allah ya bada kyakkyawan misali akan shugabanci manzo Allah bai taba zama a inuwa yana shan inuwa al'ummarsa tana rana ba sahabbai suke bada misalai na ban mamaki suka ce idan wutar yaki tai wutar yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fitowa yake yana kirari ba dai shi ake nema ba to gashi nan dukkanin sahabbai sadaukai jarumai irin su Umar irin su Ali idan wutar yaki tai wutar yaki suka ce bayan sa muke dawowa mu nade kunna idha hamiyal watis naluzu bi rasulillah zai fito yana anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya ni ne dan gidan abdul muttalib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suka ce idan za mu tafiya da annabi in akwai matsala a hanya ana tsoron ta gaba in adawa za su taho sai ce kowa ya biyo bayana in ta baya ake tsoron za a biyo baya sai ce ku yi gaba na biyo ku a baya dan Allah ka auna shi da masu mulkin mu yanzu in aka tabbatar akwai matsala to sai dai a turo mota da sojoji su ta wi 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 shi sai ya biyo ta sama ko ku je ku karata amma manzo Allah ba haka yake ba sahabbai suke ba da labari suka ce wata rana cikin dare kamar misalin karfe 2 zuwa karfe 3 sai aka ji wata kara a Madina kamar ka ce bom ya fashe daram duk sahabbai suka tashi hankalin su a tashe daga mai wasa takobi sai mai daurawa doki siddi sai mai daukar makami sai kaza sai kaza amma shi manzo Allah tuni da ya tashi ya hau dokin sa ba siddi ba linzani ya kada dokin ya kama gashin wuyan sa kawai dan ya fita bayan gari ya ga me yake faruwa sahabbai suka ce sai da muka gama kintsawa muka taho sai yake cewa ku koma an gama an gama wannan shine shugaban gaske a ranar da ake yakin Ahzab an yi yunwa a Madina gashi ana yaki ba abinci sahabbai suka ce saboda yunwa dutse muke dauka mu daura a cikin mu saboda kada iska ta kada mu kowa in yazo aka ce wani kwanan ka nawa baka ci ba kwana uku kwana kaza wallahi kun gama dutse kowa ya fito da dutse daya sai suka ce to mu tafi wajen annabi mu gaya masa suna zuwa da suka gaya masa yunwa ta ci ta cinye ya ma'aikin Allah duk duwatsu muka dauka muka dora a ciki suna bude cikin su ya ga dutse ɗaya ɗaya da ya daga nasa sai suka ga dutse biyu ma'ana ita shi yunwar ta ci shi har sau biyu ninkin ta su amma yanzu muna ramewa shugabanni suna kuma tu suna kuma tu
ba da lada
arzikin kasa yadda shugaban kasa wallahi ba dan raini ba tare da girmamawa ga matsayin shugaban kasa amma a ka'idar Allah yadda shugaban kasa yake da haƙƙi a kudin Najeriya haka talakawa a ƙauye suke da haƙƙi a wannan kudin duk ɗan kasa ne daidai suke ba laifi dan shugaban kasa an ba shi wani albashi in yayi aiki su ma in sun yi aiki a ba su albashi amma in dai wani abu ne extra wanda za a ji daɗi to yadda shugaban kasa zai ji haka ya kamata kowa ya ji saboda duk kudin mu ne na baki ɗaya duk namu duka ne duk kudin mu ne na mu duka an yi yunwa a zamanin sayyidina Umar yana shugaban kasar musulmi ake yunwa sayyidina Umar da kansa yasa duk fito fito na gwamnati a buɗe su rizab na abinci Umar da kansa yake daukar buhun hatsi da garwan mai ya kai kofar gidan talakawa ya ajiye. Yana wannan aikin cikin sa yana qurqur qarayinwa, amma Umar yana cewa ciki kai kuka ko kar kai kuka, wallahi ba za ka ci ba sai talakawa sun ci. Ina ma a ce haka shugabannin mu suke, ina ma a ce haka suke, akalla ma a ce su dauki 1,000 su rinka ba mu 100,000, ayi lissafin 10,000, in sun ci 10,000,000 su rinka ba mu 1,000,000, ayi lissafin 10,000, amma cinye du suke mana, cinye du suke mana. A dukiyar da tamu ce ta fice, kuma wallahi muna gaya musu haka tare da girmamawa, ba dan cin fuska ba, dan muna tausayin su, wallahi kudin nan sai kun yi amansu a gaban Allah, wallahi sai kun yi, ko shakka babu, wannan kudin sai kun yi amansu a gaban Allah. Mutum daya ya kwashe kudin da mutum miliyan za su yi rayuwa mai kyau da shi, muguntar ta kai sokawai inda ake binne kashi, nan manyan mu suke tonawa suke binne kudi. Talakawa suna mutuwa akan 1,000, akan 500, akan 300, akan 300. Najeriya muna da kudi, muna da kudi, rijiyar kudi ce. Daga yau in aka ce a dakatar a yi sulhu, kura tsira da na bakin ki, duk wanda ya sata a shafe EFCC ta daina bincike, mun yafe. Amma daga yau a jalayi a daina sata, wallahi shekara 2, 3, 4, 5 sai mun murmure, kowa sai ya zama mai kudi. Amma an sata, an sata, an sata, kuma ba za a daina sata ba. Ina ma da da aka sata an gina mana makarantu, ina ma da da aka sata an ba mu tsaro, ina ma da da aka sata an gina mana asibitittuka. Wani daga cikin manyan kasan nan ya taba ciwon kafafa, ya tafi wata kasa daga cikin kasashen waje, yaje kawai za a yi masa abin nan physiotherapy, za a yi masa gashi, gashin kafa. Kudin da aka caje shi a asibitin, wata mai karbar kudi a asibitin ta ce kasar ku yanzu babu wannan injin, bai ba ta amsa ba saboda kunya, saboda kudin da shi za a yi masa gashi ba wai injin fa zai siya ba. Ya ci a kai irin injinan a Najeriya sama da 10,000. Ba a Najeriya aka yi ministan da take da injin tausa ba? Injin tausa na miliyan nawa? Miliyan 100 ko miliyan 90 aka ce injin fa da zai matsa mata jiki, matsa mata jiki. Dan Allah miliyan 90 ko miliyan 100, rayuwar mutum nawa za ta gyara a Najeriya? Suna da yawa. A yau dan Najeriya yana rayuwa a wuni, talakan Najeriya yana rayuwa a wuni a ƙasa da 1,000. Masu samun 1,000 a Najeriya kullum a wuni su suka fi ƙaranci. To 1,000,000,000,000,000 a cikin 100,000 sau 100 ce. Aƙalla in 10,000,000 za ka ba su, ka raya rayuwar mutum nawa? 10. Mutanen da suke sana'a da ɗan kwalinsu ko ɗan farantin goro ko ɗan kalin recharge card, wanda jarinsu gaba ɗaya bai kai 20,000 ba a Najeriya, suna nan da yawa. 100,000 mutum nawa za ka yayi da wannan sana'ar? To ba wannan ne ya fi takaici ba. Bayan an saci kuɗin an kai su Turai, inda su kansu ɗin suna son kuɗin ba su isa su kai gare su ba. Za ka kai wa Turawa kuɗi su aje maka, wallahi kana son kuɗin in ba sai sun gaya maka adadin da za su iya baka. Kuma duk kuɗin nan da Turawa yadda ka san sun musu tsafi, suke ɗiba suke kai musu da su, su kuma Turawa suka gina ƙasashensu da su, za ka nuno tashoshinsu, ‘ya’yansu suna jin daɗi, suna rawa, suna wasa. Amma mu sun talauta mu. Ina ma da a ce in sun sata su buɗe mana kamfaninnuka a ƙasanmu, aƙalla ta ɗauki mun yarda kuɗin naku ne, amma ku buɗe kamfaninnukan da za su yi aiki, mai muku ƙwadago, mai muku ƙwadago, mun yarda mu je a bayin naku. Ai ba dole ba ne don mun muku bauta a duniya, a lahira mai muku bauta? A lahira sama tana iya juyawa ta dawo ƙasa. Don haka dan Allah mu ji tsoron Allah, wannan muguntar in ba ɗan Afirka ba, ina ake yin ta? Wallahi duk duniya ba inda ake wannan wautar sai a Afirka. Yanzu wani sanata kwanaki da aka nuna mun, shi da kansa yake bidiyo a Facebook na gani, motar sa ba ta ƙasa da miliyan 50, ga sunan iri-iri nunnuna yake. Wani ɗan uwansa ne fa, ɗan majalisa yake, duk wannan motocin naka ne yake na ne, kai ni ba zan iya ba. Ana ya ga wanda ya fi shi hauka. Wani ɗan Afirka ake bani labari a Ingila, motocin sa 350 a shekara, in kullun zai hawo mota shekara za ta zagayo bai hawo ta ba. Dan Allah, wannan mentality din aina ake samun zamba a Afirka ba, kamar wadanda ake mana gorin talauci. Allah ya sa mu gane, da haka manzon Allah shugaba ne da ma'anar shugaba, kuma duk al'ummar da Annabi ya gina al'umma ce wacce take tana ba da kyakkyawan misali ta fuskar shugabanci. Misali Umar ɗan Khattab, akwai wani lokaci da wani babban kafiri daga cikin daulolin duniya, superpowers na wancan lokacin, ya ji labarin Umar ya yi yawa, kawai sai ya taho ya ce shi ko ya zo ya ga waiwaye Umar ɗin nan. Yana shigowa garin Madina ya ce ku nuna min ina fadar sarkinku wanda ake cewa Umar. Umar suka ce je ka bayan gari za ka ga gindin wani ɓaure yana nan yana bacci. Ya ce kai ba a kuke min ko da gaske? Suka ce me wani ba a, je ka gani man. Je ka gani man. Ya tafi bayan gari ya je tarar Umar ya cire rigarsa ya yi matashin kai da ita inuwa da rana yana bacci. Ya tsaya ya kalle shi ya kalle shi, abin ya ba shi mamaki. Kamar yanzu ne a ce ka tsinci shugaban ƙasa a kan titin nan shi kaɗai yana tafiya. To me ya hana shugaban ƙasa ya tafiya shi kaɗai a kan titi? Da haka shi kansa arnan da ya kalli Umar ya ce cap hakamta fa'adilta faninta, hukunci kai wa mutane, kai musu adalci sai suka bakka kai bacci. Ai Bahaushe ya ce duk ɗan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai ba. Ai da suka sace kuɗin nan namu suka hana mu bacci, shi ya sa su ma ba za su yi bacci ba. Wallahi ba za su yi bacci ba. Talaka in ya ganka ko da malmalar tuwo sai ya jefe ka, saboda haushi, haushi, saboda ka ki ka bar shi ya ci mai nama, ya ci mai miya da kyau. To amma ko yanzu akwai shugabannin fa da suke kwatanta haka, kar ka ɗauka wai duniya ta tafi. Wallahi lokacin da Umar Bashir al-Bashir na Sudan yake shugaban ƙasa a Sudan, kana tsaune a masallaci za ka ji shugaban ƙasa yana goga ma ƙafa ku yi sahu, ba ruwan kowa da shi, ba ruwansa da kowa. Sudan za ka je jiha ka ce ka an yi babban baƙo, a ce to bari gwamna ya zo ya je gonar kankana, sai ka gan shi a kekensa ki ya taho. A Afirka ma muna da shugabanni da suke kwatanta haka. Adalci ne kawai. Gidan shugaban ƙasar Sudan ba kowa a ƙofar gidan, ƴan sanda ne ƙwaya biyu, ƴan sanda ne ƙwaya biyu, rakin rak. Wani shugaban ƙasa a Najeriya, ba zan faɗi sunansa ba, ya taɓa kai wa al-Bashir ziyara a Sudan. Bashir daga motarsa sai babur ƙwaya ɗaya yake gaba, irin mai jiniyar nan, babur ɗin gaban gwamna da muke cewa, shi kaɗai da wannan babur ɗin da motarsa ya zo ya ɗauki shugabanmu na wancan lokacin da ya je. Shugaban ne ya kalli gaba ya kalli ba ya ce haka kake sai kadai, haka ta ce a to ni zan yi sauri koma kasa ta, ai sai a biyo ni nan a make ni. Da haka kwatanta adalci shi yake ba da zaman lafiya, kuma ba wai shugaban kasa ba, ko kai a gidanka ka kwatanta yi wa matanka da ƴaƴanka adalci, kaga yadda zaka ji daɗin zaman gidan. Amma matuƙar zaka cuci wata, ka zalunci wata, ka cuci wasu yaran, ka ware wasu su zama ƴan mowa, wasu ƴan bora, wallahi ba zaka ji daɗin zaman gidan ba, abadan ba zaka zauna lafiya ba. Adalci shine zaman lafiyar ɗan adam. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kyakkyawan misali wajen shugabanci. Manzo Allah ya zo duniya tana cike da matsala, matsalar da ba a taɓa yin irinta ba, amma a cikin shekara 23 ya warware duk matsalar duniya ya tafi ya bata lafiya. Shi yasa hatta Turawa suna faɗa duk rikicin da duniya take ciki a yau, suka ce mutane 100 ne za su iya solving din matsalar. Na farko shine Muhammad. Muhammad, saboda ya yi an gani, ya gwada an gani, ya sha matsalar Yahudawa ya warware, matsalar Maguzawa ya warware, matsalar munafukai ya warware, to su ma kansu musulmin kuma da matsalar tasu kuma ya warware, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa Allah yake harisun azizun alaihi ma anikum, duk abin da ke damun ku yana daga masa hankali, ba abin da Annabi yake so illa ya ga al'ummarsa ba ta cikin matsala. Duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi game da wani abu sai ya ce ummati ummati, ni dai Allah al'ummata al'ummata, shine Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah zai maka kyauta da har sai ka gamsu da ita. Shi kuma manzo Allah ya ce ya Allah ba zan yadda ba kuwa har sai na ga ka shigan min da duk al'ummata aljanna, shine kololuwar damuwata. Kada shugabanni su zama ramin kura daga ke sai ƴaƴanki, a'a ka zama na al'umma, ka zama damuwarka damuwar al'umma, kwanciyar hankalinka shine in kaga al'ummarka hankalinta ya kwanta. ubangiji madaukakin sarki ce bil mu'min harisun alaikum mai matakar fadayin alheri ne tattare da ku sannan raufur rahimun mai rahama ne mai jin kai bil mu'minin game da mu'minai malamai suka ce ba wani annabi da Allah ya taba hada masa sunayensa guda biyu ya ara masa sai manzon Allah sunan raufu da sunan rahimu dinna Allah ne amma dai ya dauka ya dankawa annabi ya bashi aro zaka samu annaba da yawa Allah ya ba su aron sunaye dai dai nasa amma ya hada masa biyu ba a taba ba sai manzon Allah sai Allah ya ce mai
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
الله يقول فإن تولوا إذن متاني سكجو يا مكبايا فقل كيك تي حسبي الله ألا يا إثم عليه توكلت غريشنا لا إله إلا هو باب أبو بوتا دقسيا سيشي ألا دم عليه توكلت أغريشني ندو غرا ko da shi nake dogaro wa huwa rabbul arshil azim kuma shi Allah shine ubangijin al-arshi wanda yake mai girma lafazin hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim zikiri ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin zikirin safiya da kuma zikirin yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda da safiya zai yi zikirin hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai to Allah subhanahu wataala zai kame masa dukkanin damuwoyinsa ko zai kare shi daga dukkanin wani tsautsayi ko hadari na wannan wuni din ko daga sai fada ko da ƙarya ya fada haka hadisin ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina asbaha wa idza amsa ko idza asbaha wa idza amsa hadisin Abu Darda cikin sunan na Abu Dawud duk wanda yace a lokacin da ya safiya ko kuma yamma ya yammata yace hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim sab'a marratin saw bakwai kafahu Allah ma ahammahu sadiqan kana biha aw kadhiba to daka ya yan uwa wannan falala ce mai matukar kyau mutun da safa cikin zikirin sa na safi yace hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ka karanta saw bakwai a zikirin ka ne ma nan ma kamar mai ta saw bakwai sannan ubangiji subhanahu wataala yace wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al-arshi mai girma lafazin al-arsh kamar yadda muka faɗa ila anan ko kuma a darasin abbasiya al-arshi shine mafi girman halittar Allah ba wata halitta da ta kai halittar al-arshi girma Allah ya sifanta al-arshi da sifofi guda uku wanda kowace daga ciki tana nuna girma ya sifanta shi da azma anan yace wa huwa rabbul arshil azim ya sifanta shi da karim ubangiji yace afa hasibtum annama khalaqnakum
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
كاجا أنني أصف أن تأشي دا كريم كريم أنا نفن شما من جرما دي دي كدا عظيم فأون وجيكم يصف أن تأشي دا مجيد يتي ذو العرش
ذو العرش المجيد فعال لما يريد
الله يشي ذو العرش المجيد الله شيني ما أبو شن العرش المجيد مي جرما كلمر مجيد ما تنا نفن جرما داك كوكا شي عظيم كوكا شي كريم كوكا شي مجيد دي سبو فيني دا الله يباع العرش جد ما لما يبسك كراء الجمهور سنة كرن تاوى لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما أكي كراء وهو رب العرش العظيم to in ka karanta da rabbul arshil azim sai zama azimu anan sifatu rabbi mana Allah shine mai girma ba al-arshi ba amma idan ka karanta rabbul arshil azim to sai zama azimi nan sifa ce ta al-arshi domin azimi majrur ne al-arshi ma majrur ne an-na'at wal man'ud mutatabiqan to haka ne in kuma ka ce azimu sai zama sifa ce ta ar-rabu domin ar-rabu marfu wal arshu aw al-azimu kuma marfu an-na'at yatba'u al-man'uta fi rabbihi wa nasbihi wa jarrihi daka dai ubangiji yace shine ma abokin al-arshi mai girma idan ka san girman al-arshi to daga nan kuma zai hakka maka ka gane girman Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a dauke halittar duniya baki daya a jefa a cikin sama ta daya bacewa zani saboda sama ta dayan ta ninninka mu girma in aka dauke mu mu ɗan duniya da ɗan sama ta daya aka sa sama ta biyu bacewa zani da ɗan sama ta daya da ta biyu da duniya in aka sa sama ta uku bacewa zani a ƙarshe haka ana sama ana dada girma ana sama ana dada girma har a je saman bakwai to dukkan mu in aka dauki da duniyar mu da saman sammai bakwai in aka dora mu akan kursiyu kujeran mulkin Allah dukkanin mu bacewa zani to da mu din kuma da kursiyu in aka jefa a al'arshi manzo Allah yake kamar ka dau sisi ne ka jefa a dajin falgore bacewa zani to shi kuma Allah din saman al'arshi yake ya daidaita daidaitan da ya dace da shi shi yasa yake wasai a kursiyu hus samawat mulkin sa ya yalwace sammai baki daya kursiyun sa ya girma sammai baki daya to shi kuma al'arshi ya girma kursiyu shi al'arshi shine rufin jannatul firdaus daga shi babu wani rufi sai kuma ubangiji saman sammai baki daya saman al'arshi baki daya shi yasa a hadisin muslim manzo Allah ya ce idza sa'altum Allah aljanna fas'aluhu alfirdausa fa innaha a'la aljinan wa fawqaha arshur rahman in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi firdausi ita ce first class ta aljanna manzo Allah ya ce ita ce madaukakiyar aljanna babu aljanna sama da ita ce aljannar annabawa to ita kuma samanta daga ita sai al'arshi daga al'arshi kuma sai zatin ubangiji shi yasa duk dan aljannar firdausi to wannan dan kusani da Allah kusanci na isa kusanci na matsayi Allah ka samu aljannar firdausi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata wassalamu alaikum wa rahmatullah.